This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin 3 ga watan Yuni shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya za ku ji irin ra'ayoyin da wasu 'yan Najeriya suka bayyana a game da yajin aikin da kungiyar kwadugon kasar ta yi don neman karin yawan kuɗin albashin kasar mafi karanci. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan kasa da hukuma. Zuwa dan anjima kaɗan kuma za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Tambayar yau ita ce, menene ra'ayinku game da yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya NLC ta shiga? Idan kuna ganin zai haifar wa 'yan Najeriya da ɗa mai ido, menene dalilinku? Idan kuma kuna ganin yajin aikin babu fa'ida, menene dalilinku? Wa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kungiyoyin kwadugon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin. An rufe makarantu da ofisoshin gwamnati, lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama. Sannan an kashe babbar na'urar samar da wutar lantarki ta kasar. Bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyoyin ta kasa cimma matsaya akan sabon mafi karancin albashi. Matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a kasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka ta sa 'yan Najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a kokarin samun abinci. Kungiyoyin kwadugon Najeriya na NLC da TUC sun buƙaci ma'aikata su daina aiki bayan da gwamnati take ta ƙara mafi ƙarancin albashin da zai zarta naira 60,000 a kowane wata, a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falastinu sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 11 a Gaza, yayin da Amurka ke kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kunshi dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun kai hare-hare ta sama a kan wurare fiye da 50 a zirin Gaza, yayin da sojojin ƙasa suka kai farmaki a tsakiyar Gaza da kuma kudancin birnin Rafa. Rundunar tsaron Isra'ila ta kuma sanar da cewa wani ɗan Isra'ila da aka kyautata zaton an yi garkuwa da shi, an bayyana cewa an kashe shi a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a watan Oktoban bara. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tattauna da jami'an Isra'ila akan shirin samar da zaman lafiya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar da yammacin jiya Lahadi. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan za su halarci wani taron zaman lafiya na Ukraine a Switzerland a ranar 15 ga watan Yuni, a cewar fadar White House a yau Litinin. Harris za ta je birnin Lausanne na kasar Switzerland domin jaddada ƙudurin Washington na goyon bayan ƙoƙarin Ukraine na tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa bisa ga 'yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa da kuma ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar Kristen Allen, shugabar sadarwar mataimakiyar shugaban ƙasar. Sanarwar ta ce Harris za ta sake jaddada goyon bayan Amurka ga al'ummar Ukraine yayin da suke kare kansu daga mamayar da Rasha ke ci gaba da yi. Fadar Kremlin ta shanana ta cewa ya kamata duk wata tattaunawar samar da zaman lafiya a Ukraine ta hada da Rasha, wadda kuma ba a gayyata a taron ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu alƙalaman ƙidaya da aka fidda a hukumance da sanyin safiyar yau Litinin sun nuna cewa yar takarar jam'iyya mai mulki Claudia Sheinbaum ita ce ta lashe zaben shugaban kasar Mexico kuma ita za ta zama shugabar kasa mace ta farko a kasar. Shugaban hukumar zaben kasar ya ce wata kididdiga daga sassan kasar ta nuna Sheinbaum tsohuwar shugabar birnin Mexico City ta lashe tsakanin kashi 58.3 cikin 100 zuwa kashi 60.7 cikin 100 na kur'un da aka kada. Claudia ta ce a yau mu al'ummar Mexico mun bari a ci gaba da aiwatar da alƙawarin yakin neman zaben shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez na kawo ƙarshen cin zarafi da ya dabaibaye Mexico kuma a karon farko a cikin shekaru 200 an samu mace a matsayin shugabar jamhuriyar. A kasar da ke da mabiya 100 karkatolika kusan miliyan 100 Claudia za ta kuma zama shugabar Mexico ta farko wacce ta kasance ba Yahudiya. Kotun kolin kasar Pakistan ta yi watsi da hukuncin da aka yanke wa tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan da ministan harkokin wajensa Shah Mahmud Qureshi a shari'ar da ta shafi yin sakaci a harkokin sirrin kasar. A cikin wata gajeruwar sanarwa da wakilin muryar Amurka ya shaida a yau Litinin, wasu mambobin babbar kotun biyu sun sanar da wanke Khan da Qureshi yayin da suka amince da karar da suka daukaka akan hukuncin da aka yanke musu. Matakin daina zuwa ne bayan da wata karamar kotu ta musamman a watan Janairu ta yanke wa Khan da Qureshi hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yaro kowannen su saboda bayyana abin da ke cikin wani sakon sirri da jakadan Pakistan a Amurka na lokacin ya tura Islamabad.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu. Kamar yadda mai yiwuwa ba za a rasa ji ba a farkon shirin, yau ma'aikata a Najeriya sun amsa kirar gamayyar kungiyoyin kwadugo wajen shiga yajin aikin neman karin albashi mafi karanci na naira 477 da rage tsadar wutar lantarki. A Abuja ma'aikatu, bankuna da sauran sassan gwamnati sun kasance a rufe. Nasir Adamu El-Hikaya ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan kasar a game da wannan al'amarin.
Ni da sunana Alhaji Sa'idu, muni mutumin Kano ne, ina saida yajika a nan santara area. Shi yajin aikin alamu dai kamar zai tasiri. Yanzu dai ba kowa gurin bankuna a rufe, ma'aikatun gwamnati a rufe, mu ma 'yan kasuwa da muke jira ba kowa a gomu, muna zaune kamar masu gadi.
Wato ya nuna da yau ba ciniki kenan.
Ba ciniki wallahi. Wallahi ba ciniki. Dai muna sa ran kuma Allah ya sa gwamnati ta dube mu da idan basira ta dan sauke mana wannan matsaloli, ta kabi shawarar masu yajin aiki din.
Wani farko na yajin aikin ya nuna yadda zafin yajin yake dan yanda ya dakatar da ayyukan gwamnati cak, inda atakan tituna da aka saba ganin cinkoson motoci a irin ranar Litinin kan zama shara-shara ko ma wayan dan ma'aikata sun yi zaman su a gida. Jami'an kungiyar kwadagon sun shiga zagawa ma'aikatu don tabbatar da duk ma'aikata sun bi wannan umarnin. Mukaddashin sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade Hassan Saliu Anka ya ce tamkar gwamnati ta yi biris ne da bukatun ma'aikata. An yi wa Comrade Anka tambaya shin baya jin zai iya zama a fara kamar da gaske sai can a janye yajin?
Allah da yake da gobe, ba wanda ya san gobe. Amma dai wannan yajin aiki ne na ƙasa baki ɗaya, kuma kowa yana ciki. Ko mai sai da fiyo wata yana cikin wannan yajin aiki don yana ji a jikinsa. To magana ma wai wani a ɗage yajin aiki ko duk bai mata so ba. To me bambancin da yin yajin aiki da shin yajin aiki? Ai ba bambanci, kowa a yunwace yake, kowa cikin yunwa yake.
Yajin aikin dai ya shafi hatta filayen jiragen sama da suka zama sai kwarya-kwaryan aiki.
Ni ban san za a yi abin ga su yajin aiki ba, sai da shigar an kasance ana yajin aiki. To yanzu ban san abin za ne ba, na riga na biya kudin tiket zan tafi, wanda za a tafi ba za a tafi rubin sani ba.
Za a zuba ido a ga yadda gwamnati za ta iya shawo kan ma'aikatan daga yadda ta cije kan biyan naira 60,000. Ma'aikatan lantarki ma sun ɗau matakin kashe wutar, inda birane suka ɗauro gugin na'urorin samar da wuta musamman ma a gidajen 'yan jari hujja. Su kuma talakawa dama tamkar alfarma ce ganin hasken wutar a gidajensu. Nasiru Adamu Elhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida na Elhikaya, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A duk lokacin da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan waƙar.
Idan na faso ta aika biyan ta da akashi samayen guya in ka fito fili mai
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba
yan kasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba
Masaurai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
subsidy na takin zamani irin subsidy noman alkama za ka ga kowanne mutum da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da take
wannan shekara daya da gwamnati dan modi yayi kwalliya bata biya kudin sabulu ba
a gwamnatance da gwashi gwamnati din ta zaha jigawa mu ba ta mana irin wacce wancan gwamnati suka yi mana ba
hanya da aka yi mana yanzu daga shiwaru zuwa isaru ko asau
ba wani aiki kawai hidde wuce da jiniya wi ya wuce mu muna rauni to gwamnati ta nuna ba abin da ta yi kata balle gwamnatin jiha
al'umar jigawa kenan a arewa maso yammacin Najeriya suke auna mizanin gwamnatin gwamna Umar Namadi bayan suka rasa shekara guda yana jan ragamar jihar a dakace mu
yau ga wasu nan su ce nukura don mun sai kan ce mun nasara wasu ma a cike na su sun fara da gurru madakani kan akara ko ho gama ko sundara
madalla masuware baya ga shugaban kasa a ranar 29 ga watan mayin bara ne galibin gwamnonin Najeriya suka karbi rantsuwar kama aiki bayan kammala babban zaben kasar a watan maris mafi yawa daga cikin gwamnonin dai sabbi ne wato dai wannan shine wa'adin su na farko wadda bayan sun karkare shi za su iya neman zango na biyu a shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu cinile yan kasar suka fara sanya zikeni domin auna mizanin ayyukan da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu yayi da ma waɗannan gwamnoni a cikin shekarar farko ta wa'adin su na farko ko da yake su ma gwamnatocin sun fara yi wa kansu hisabi ta hanyar bayyana nasarorin da suka ce sun iya cimmawa a cikin waɗannan watanni 12 da suka shuɗe jihar jigawa arewa maso yammacin Najeriya na cikin jihohi masu gwamnoni wa'adin farko kuma tana cikin jihohin da jam'iyya mai mulki a Najeriya wato APC ta kafa gwamnati a ciki kuma tuni jami'an gwamnatin ta jigawa suka fara bayyana wa duniya irin nasarorin da gwamnan su ya cimma a wannan shekara ta farko ta wa'adin sa na farko
ita da kuma ita ikarantar cewa da aka zo akwai ayyuka da muka gada na yin hanyoyi guda 26 fadin jihar jigawa wanda kudin su ya kai kimanin biliyan 81 da kuma miliyan 108 wanda halin da ake ciki a cikin hanyoyin nan guda 26 na iya tabbatar cewa guda 10 an kammala su guda 15 kuma za a iya gama su zuwa karshen wannan shekarar yanzu idan ka dauki maganan magadan ma'aikata akwai waɗanda aka dauka da aikin wucin gadi suke aikin koyarwa a makarantunmu wanda sun kai 3,220 a basu takarda aiki ta musamman ta dindindin a wannan aikin sannan kuma akwai waɗanda suke aiki na matakan lafiya a asibitoci da ake gina a fadin jihar nan su ma sun kai mutum 1,827 wanda suna ƙananan ma'aikata akwai kuma mutum 173 waɗanda kuma waɗannan manya-manyan likitoci ne za a kai ɓangaren lafiya a fadin wannan jihar ta harkar noma a jihar nan yau ka duba ka ɗauki abin da ake nema ta ɓangaren noma za ka tabbata irin zama da ake da wolba an zauna da African Development Bank an ɗauko cewa za a dawo da inganta noman alkama a fadin Najeriya wanda ta tuka cewa ta bada rawo da wakani wanda har an bata kashi da ya kai 40 a cikin 100 da za a yi na noma alkama kuma alhamdulillah an nemi jigawa ta noma alkama kamar hektar 40,000 wanda ya kai ga jigawa ta samar da hektar 55,000 a wannan noma da ake da alkama cikin wannan hadaka da ake
Honorable Sagir Musa kenan kwamishinan yada labarai na gwamnatin jigawa to kome al'umma ko ƴan ƙasa a jihar ta jigawa ke fadi dangane da kamun ludayen gwamnatin ta Umar Namadi
assalamu alaikum ni ne Lon Ali Galadanci mu dai cikar mulkin sa hegodiyar Allah amma misali inna muka samu gargada kamar wannan rahin lafiya da ake aka dau nauyi talaka yaje aimar magani to an ba ta wannan sai ga talaka ba zai muru gwamnati wani a sa ido ga malaman asibiti gaskiya suna walakanta mutanen mu na kauye
assalamu alaikum ni Suleiman Musa Galadanci ne ko lafina yi ne akan gwamnati dan Modi ruwa muna da shida amma yanzu ruwa ya katse mana na pompo rijiyoyi babu ba kuma yi mana gyara ba da lokacin gwamnatin sule kaga magani idan ka je asibiti kyauta ne daukar jini kyauta ne yanzu idan ka je asibiti daukar jini 15,000
sunana Idris Adamu Wurma mu kan mu ya kamata mu fadi mulkin dan Modi hanya da aka yi mana yanzu daga Shiwaru zuwa Isar ko a Saudiya
sunana Nasiru ba wani aiki kawai hidi ya wuce da jiniya wi ya wuce mu muna gauni to gwamnatin ne ma ba abin da ta aika ta balle gwamnatin jiha
sunana Hashimu daga nan ta yare shi mu dai abin da zamu ce da gwamnatin nan muna tare da kalubale iri kamar mu da muke nan sabuwar taya akwai mu da kalubale na ruwan sha
gaskiya mu dai ba abin da zamu ce da gwamnatin Mallam Umar Namadi sai godiya koda wajen daukar ma'aikata da ya ba su musamman ma'aikatan da dauka musamman malaman makaranta da kuma ma'aikatan lafiya
ni Murtala Muhammad Sunusi nake kar gwamnatin dan Modi shekara daya mu a gwamnatance ne ga shi gwamnati irin ta zaha jigawa mu ba kai mana irin wacce wancan gwamnatin suka yi don lokacin su da za mu manta wai da shekara daya mun ga abun shekara uku irin na APC duk da haka again mulkin Badaru ya ci shi shi ma lokacin da ya shekara dayan sa ya ninka wannan abubuwan da ya shi kuma wannan lokacin
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci
Baya ga talakawa na can ƙasa ƙungiyoyin rajin ci gaban al'umma da ke gwagwarmayar shugabanci na gari su ma sun saka nasu sikelin wajen auna gwamnatin ta jigawa.
In ka duba zaka ga kamar daga irin subsidy na takin zamani irin subsidy noman alkama yanayin daukan mutane aiki yanayin daga darajar filaye da ta yi a jigawa zaka ga kowane mutum ne da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da ta yi. To amma duk a tsarin rayuwa ba ka rasa akasi duba da yanda aka shiga ta tababa shi kansa a wurin irin yanayin daukan aiki musamman bangaren JTT nan zaka ga cewa an samu kurakurai wannan ya musu hazo da aka yi suna daga cikin ƴan matsaloli da suka tada mana hankali a wannan shekara guda din nan gaskiya
kamar Salisu Mazge Gumal kenan guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a jigawa to da yake magana ake yi ta wanzar da shugabanci na gari a tafarkin demokradiya abu ne sananne cewa ƴaƴan jam'iyyar Hamayya na taka muhimmiyar rawa ta wannan fuska
ita demokradiya gwamnati ce ta al'umma aka yi ta dan al'umma bayan da za a yi a zabi gwamna dan al'umma sannan ya ringa alƙawari yana sabawa gwamna dan Modi yana daya daga cikin gwamnoni a Najeriya wanda in suka alƙawari su rantsuwa su kariya kasan yana cin zabi ya je yana kewaye yayin rantsuwa akan cewa an sace kudi akan harkar noma kuma tun da aka yi wannan rantsuwar har yau ba abin da ya faru sannan idan ka duba duk structure da ka gani har yanzu mai kyau a babban birnin jiha wanda Sule Lamide yace to ya zamu yi mu tafi a haka sannan babu inda zaka kai waya dujigawa kaga inda ake project wanda zai burge ka ce ware eh lalle an yi hanyar da zai boosting economy din wato jihar jigawa ba wani magana ci gaba bai kamata a ce jihar jiga ta koma jihar kauye ba ya kamata a ce dorawa ake akan abubuwan da Sule Lamide amma jawo mu baya ai kamata saboda haka wannan shekara daya da gwamna dan Modi yayi kwalliya bata biya kudin sabulu ba
Comrade Umar Danja na Hadeje kenan a jami'ar PDP dake Hamayya da gwamnatin jigawa masu are karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ba mai kinka da fadawa za abu da kaya yake
a gaida na korida taugarsa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan yajin aikin da kungiyar kwadugun Najeriya ta kira dan neman gwamnati ta share mata wannan hawaye. Wannan shine maudu'in da zamu so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akai, kuma lambar da zaku kira ita ce alamar ƙari 1-202-980-6850. To da alamu mun fara da sa'a yau daga jihar Nasarawa wake kan layi.
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Mai magana Garba Salim ne, likita radio na garin Abuja, mun ji an nasara mai inkiya mutum na mutane.
Wa alaikum assalam. Ku kaji maudu'in mu.
Na ji maudu'in da aka kawo yau game da sha'anin yajin aiki da ainihin kungiyan Kodogo suka shiga. To mu dai talakawa a gaskiya muna so da aski yajin aiki nan an yi shi ne ta dalilin da talaka zai samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun abin da zai ci da samun walwala a cikin ƙasa. Don gaskiya yajin aikin kan yana da kyau tun da suna neman haƙƙinsu ne. To muna fata gwamnati ta zauna da su a samu maslaha, domin yajin aikin nan mota ya jawo mana dama muna kwana da yunwa, to yanzu an rasa ma inda za a je a nemi abincin. Da fatan gwamnati za ta dubi yanda yanayin da talakawa muke ciki, mu ma a samo ma hanyar da talaka zai amfana ya samu koshi ya sa yayansa a makaranta ya samu lafiya, wato musamman kiwon lafiya, domin yanzu an kulle asibitoci majinyata ba inda za a yi da su. To muna fata.
Mun gode sosai. Yanzu kuma za mu kaɗa jihar Kaduna. Wa muka samu daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi?
Ina yakubu ni Kaduna, dan uwan saban daga nan garin Kamuri Kulu, zaman kacin local government Kaduna state.
To kana gani gwamnati wannan yajin aikin zai haifar da dami ido ga yan kasar?
Gaskiya ba zai haifar da talaka komai ba.
Me yasa?
Sai zai fara. Dalilin shi ne da ake yajin aikin nan suna yin shi ne domin dole abin matsaliki da kuma fetur da sauransu a kauce shi. Ba zai taimaki wani a tsallaka da koma wani ne. Amma an ce ana yajin aiki a kan saboda kawai ma'aikata ne, to ma'aikata guda nawa ne a ƙasar? Wanda ba su aikin gwamnati ya fi yawa.
To me kake gani ya kamata a yi kenan? Ta yaya za a kullo al'amarin?
Abin da ya kamata a kullo a daina yajin aiki, yanzu za a yi yajin aiki a yajin aiki a sauci kulman fetur. A buɗe buɗe abincin shiga, a ba manoma taki. Ya abin da ya kamata mana ƙasar mu samu sauƙin rayuwa.
Mun gode sosai Malam Yakubu da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma sai Akure. Wane ne ke kan layi daga Akure?
Yawwa, assalamu alaikum. Musa Abdullahi ne daga Akure.
To Musa Abdullahi, ka ji maudu'in namu na yau, menene ra'ayinka?
Yawwa, ra'ayina shine ni ina magana akan cewa wannan yajin aiki da ake yi talaka shi ne babban jin jiki a wannan tsari, domin ni ban goyi bayan gaskiya wannan yajin aiki ba.
Me yasa?
Ban goyi bayan wannan saboda abin da yasa ba wani abu da zai kara mu.
To da alamu dai mun wannan layin ya katse. To yanzu mun samu wani kuma akan layi daga Rijau, jihar Kaduna. Wake kan layi daga Rijau? To Malam Ibrahim, ka ji maudu'in namu, menene ra'ayinka? Kana ganin wannan yajin aiki zai haifar da dami ido koko akasin haka?
Allah ya sa ya zama alheri. Allah ya samu alasar ta polis ta kara ma albashi a shirya wannan abu a kawo ƙarshen wannan abu. Akwai matsala da yajin aiki gaskiya, da yadda aka yi ba a rasa matsala ko yaya ne.
To mun gode sosai. Yanzu kuma za mu nufi jihar Borno. Wake kan layi daga Borno?
Magana da kuma gudeba a karamar hukumar Shari, jihar Borno.
Yaya sunan naka? Yaya
gudeba?
To menene ra'ayinka? To zan kana kusa da akwatin rediyon ku, ko za ka ɗan rage sautin? Ka rage sautin.
Maganan
yajin aiki ake yi, menene ra'ayinka? Kana gani zai haifar da ɗamin ido?
Ba wani haifarwa, ya kwa dogo suna yi don su sa jiwonsu ne kawai, in ba ba wai don su taimaki sanarwa.
Ba ka gani cewa suna yi ne domin?
Ba maganan tsaro ya adade mu, ya hana mutane jiya gona.
haka mun gode sosai ya da alamu layin shi yana dan rawa zamu kada kuma jihar Bauchi wa muka samu daga Bauchi.
Hello
menene
zuna barka Yohana.
To barka, menene ra'ayinka game da maudu'in namu?
Ra'ayina bisa ga wannan tsira da aka yi, muna fatan da gwamnati za ta kawo mataki ni a duba gaskiyan shi ne talakawa suna cikin yanayi na wahala wanda abubuwa tsada, ya kamata gwamnati ta dau mataki mun ba da gaskiya kuma wannan tsira an yi ana yi domin talakawa ne. To ubangiji Allah ya ga mana gaba yayin da za a daidaita kombi yayi daidai.
To mun gode sosai malam barka. Yanzu daga Baucin Yakubu kuma za mu koma birnin Kebbi. Wa muka samu daga birnin Kebbi? Na birnin Kebbi kana kan layi?
Yayin kan layi.
Yaya sunanka?
Sunana Abubakar Muhammad.
To mana Abubakar, menene ra'ayinka game da maudu'in namu?
Yanzu dai yakin aikin gada ake yi mu dai ko an yi ko ba a yi daidai da wani amfani gare mu saboda mu dai talakawa yi.
Kana mana Abubakar? To da alamu dai layin mana Abubakar ya katse har yanzu dai layin abu ɗaya yake, kuma mun samu wani daga jihar Kaduna wake kan layi kuma menene ra'ayinka?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musangaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musangaro, ka ji maudu'in namu?
Wannan batu da ake magana yajin aiki kawai ana so a tusa talakawa ne a cikin wani halika ta nika yi, saboda wannan abu talaka yana fama da kansa. Yanzu a ce buhu wake ma naira 160, ana wannan magana masara naira 80 ku tafi yajin aiki. Ma'aikatan Najeriya duka guda nawa suke? Ai su kansu ba dan tsayin kasa suke ba, suna yi dan kansu.
To da alamu layin Alhaji Sulengaru shi ma ya katse ba. Yanzu kuma za mu nufi jihar Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Garba injiniya na garin da ke.
To malam Garba, menene ra'ayinka game da wannan yajin aiki?
Gaskiya wannan ra'ayina ba yajin aiki ne ma kamata ba. Dukkan gwamnoni a taro a karkon Allah, musulmi su roƙi Allah, Kiristoci su roƙi Allah, Allah zai ba mu afuwa. Duk laifinmu ne wannan, shine kawai abin juna a tahi lafiya.
Amin ya rabbi. Mun gode sosai malam Garba, kuma da wannan kira ne za mu naɗa tabarmar wannan fanni na baku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku gobe. Idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To masu sauraro, muna godiya ga dukkanin waɗanda suka samu daman kira suka bayyana ra'ayinsu akan yajin aikin da gamayyar kungiyar ƙwadagon Najeriya ta kira. In Allah ya yarda gobe za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku. Yanzu kuma ga Maryam ta sake dawowa da labarai a takaice.
To a takaice, kungiyoyin ƙwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin, an rufe makarantu da ofisoshin gwamnati, lamarin kuma ya yi tasiri a tashoshin jiragen sama, sannan an kashe babbar na'urar samar da wutar lantarki ta ƙasar bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyoyi ta kasa cimma matsaya akan sabon mafi ƙarancin albashi. Matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a ƙasar da tafi yawan al'umma a Afirka ta sa 'yan Najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a ƙoƙarin samun abinci. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falasɗinu sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 11 a Gaza, yayin da Amurka ke ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kunshi dakatar da faɗan da kuma sako sauran mutanen da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin da karanta sun kai hare-hare ta sama akan wurare fiye da 50 a zirin Gaza.
To masu sauraro, da takaitaccen labarin ne kuma za mu naɗa tabarmar shirinmu na wannan lokaci. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu, domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Kafin mu naɗe tabarmar shirin, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da kuma abokan arziki ga Hajiya Sa'ami Furar Aljanna, wacce Allah ya mata rasuwa da zuwa da rana a birnin New York a nan Amurka. Allah ya jikanta da rahama. In ta mutu zo, ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Maryam da ta kai ni gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham, sai kuma injiniyan mu Helen, ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gobe.